daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 1622 da kuma 25. A birnin Yamai dake jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim a yau muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato uku kenan agogon Ghana, amma anan Washington DC 10 na safe. Yau Asabar 30 ga watan Disamba shekarar 2017 ga kanin labaran duniya.
Tun jiya Juma'a har zuwa yau Asabar, cincirindon jama'a ne a babban birnin kasar Liberia wato Monrovia suke ta bukuwan jin dadin nasarar da zaben shugaban kasar su ya samu. Wannan bidigar da ba san kowane ne ba ya bude wuta a wani coci dake kudancin birnin Cairo. Hukumomin shirin samar da abinci da hukumar inganta kiwon lafiya dukan majalisar ɗinkin duniya sun buƙaci a samar da yanayin da zai sa a kai ga mutanen ƙasar Yemen domin ba su kayayyakin jin ƙai.
To a cikin rahotannin namu ne za ku ji yadda 'yan Najeriya ke tsokaci kan irin tasirin da matakan da gwamnatin shugaba Buhari ke ɗauka wajen daidaita al'amuran da suka shafi tattalin arzikin ƙasar.
Adiba a ceto rayuwarmu mu talakawa dangane da abinci da kayan masarufi, ya kamata Adiba mutane su samu saukin abinci.
Muna kuma dauke da wata hira ta musamman da muka yi da wani tsohon babban alkali a Najeriya, za ku ji wane ne. Sannan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirin sa na amsoshin tambayoyinku, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Mausare assalamu alaikum. Cincirindon jama'a ne a babban birnin kasar Liberia wato Monrovia suke ta bukuwan jin dadin nasarar da zaben shugaban kasar Liberia ya samu wato Joshua ya samu shi da mataimakin sa Jewel Howard Taylor biyo bayan zaben ranar 26 ga watan da aka yi a kasar. A sakamakon da hukumar zaben kasar ta fitar, jami'ar Joshua ta Coalition for Democratic Change ta samu kuri'u kashi 61 ne, yayin da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai na jami'ar Unity Party ta samu kashi 38.5. Shi dai waye dan shekaru 51 ne, tsohon dan wasan kwallo ne da ya yi suna a wasan kwallon kafa kuma shiga harkokin siyasa bayan ya yi murabus daga buga wasan kwallon kafan a cikin shekarar 2002 ya zama sanata a kasar. A cikin watan gobe na sabuwar shekara mai kamawa ne zai kama rigamar mulkin kasar. Wannan ne dai karo na farko tun bayan shekaru 70 da kasar ta Liberia za ta yi musayar gwamnati daga farar hula zababbiya zuwa wata irinta, yayin da zababbiyar shugaban mace ta farko a Afirka Ellen Johnson Sirleaf wadda ta yi wa'adi biyu na mulkin kasar za ta sauka daga kanka rigamar mulki. Ta dai mulki kasar ce bayan da ta fito daga yakin basasa kana kuma daga bisani ta zo ta yi fama da cutar Ebola mai kisa kaf daya. Wani dan bindigan da ba a san kowane ne ba ya bude wuta a wajen wani coci dake kudancin birnin Cairo a kusa da wani shagon mallakan mabiya addinin Krista, kuma ya kashe akalla mutane 9 a ciki ko har da dan sanda guda. Sai dai mahukuntan kasar ta Masar sun ce nan take aka harbe wannan maharin bayan an yi musayan wuta da shi a jiya Juma'a a kusa da cocin da ake kira Mary Mina Church da ke gunduma Helwan. Mai magana da jawo ma'aikatan kiwon lafiya na kasar Khalid Meghair ya ce mutane 5 ne suka samu rauni ciki ko har da wani dan sanda. Kungiyar IS ta dauki alhakin kai wannan harin. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Hukumomi na shirin samar da abinci da hukumar inganta kiwon lafiya duka na majalisar ɗinkin duniya sun buƙaci a samar da damar da zai kai ga mutanen ƙasar Yemen domin ba su kayayyakin jin ƙai, wanda shine ƙarshen yakin da aka kwashe lokaci mai tsawo ana yi a ƙasar. Suka ce an yi tafiya mai nisa game da ganin ƙarshen wannan yaƙi da aka yi a Yemen. Suka ce faɗin na ƙasar Yemen ya haifar da mummunan halin wayo na Allah da ayyukan jin ƙai ga shiga ƙasar. Hukumomi suka ce kashi 75 na daukacin jama'ar ƙasar ta Yemen suna buƙatar ayyukan jin ƙai, ciki ko har da yara da yawan su kai sama da miliyan 11 waɗanda ba su iya rayuwa ba sai da waɗannan kayayyakin jin ƙai. suka ci gaba da cewa yanzu haka akalla kashi 60 na 'yan kasar suna fuskantar matsalar abinci yayin da wasu miliyan 16 na fuskantar matsalar rashin ruwa mai kyau da tsaftataccen muhalli kana wasu da dama suna fuskantar matsalar abubuwan da ke nasaba da kiwon lafiya tun a shekarar 2015 ne dai kasar ta Yemen ta fada cikin rikici tsakanin magoya bayan gwamnatin Abdulrahman Mansur Hadi wanda ke da goyon bayan kasashen duniya da kuma 'yan tawayen Houthi yayin da kasar ta Saudi Arabia ke jagorantar taron kasashen da ke marawa shugaba Hadi baya su kuma 'yan tawayen Houthi suna da goyon bayan Iran wannan fadan yayi sanadiyar mutuwar dubban mutane kana wasu ya ba su da rauni daban-daban hawa kuma samar da kayan jin kai ya zame wani babban alƙaƙai ga masu buƙatan hakan abinda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa yanayi ne mafi muni a halin yanzu sanarwar ta haɗin gwiwa ya bayyana cewa ga bisa dukkan alamu lamarin zai ƙara kamari domin hukumomin majalisar ɗinkin duniya masu jin aikin jin kai ba su daman kaiwa ga al'ummar da ke buƙatan kulawa ta musamman a wannan ƙasa wani gwamna a kasar Afghanistan ya koma bakin aikin sa har ma ya shugabanci wani taro bayan da shugaban kasar ya kore shi bakin aiki a farkon wannan watan wannan lamarin yana zuwa ne ko daidai lokacin da Amurka da kawayenta suke kara azama wajen marawa kasar ta Afghanistan baya akan yadda za ta yaki ta'addanci musamman ma da kungiyar Taliban da na IS masu kara kai munanan harharen bom ga kasar da ta yi fama da yaki Atta Muhammad Nur wanda shine gwamnan arewacin gunduman Balk har na tsawon shekaru 13 ya sa kafa yayin fatali da umarnin da shugaba Ashraf Ghani ya bayar na cewa shugaban bai da ikon korarsa bakin aiki shi ɗaya tilo sati biyu ne dai da so gabata shugaba Ghani ya amince da murabus din gwamnan Nur kuma har aka nada wani ya mai gurbin sa amma Karam sai gashi daga bisani ya ce ya mika takardar amincewa ta murabus ne hada da wasu bukatu waɗanda kuma aka yi bris da su a yanda yake shugabantar wani taron jami'an gwamnati na jihar yau Asabar a ofishin gwamnan da ke babban birnin jihar ta Mazar il Sharif gwamnan wanda dan kabilar Tajik ne waɗanda suke tsiraru ya kare matsayinsa game da wannan batu Nure ya ce da ya mika bukatarsa ta neman cewa ya amince da wannan dakatarwa amma ya ce a mai gurbin a bashi dama ya mai gurbin sa da wanda duk yake bukata don haka yace yanzu ba zai sauka ba har sai jam'iyyarsa ta jam'iyyar Islam da magoya bayanta sun zauna sun tattauna da bangaren gani da kuma wasu jami'an gwamnati yace idan kuma ba a cin matsaya ba to yana nan kan mukamin sa na gwamnatin daram muddin dai gwamnatin hadin kan kasa ke ci gaba da mulki no dai yayi wannan kalaman ne a yau wajen taron da shugabanta a ofishin sa yanzu haka dai jami'ar sa ta buƙaci shugaban kasa ya sake duba wannan batu
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC To a yayin da shekarar nan ta 2017 ke shirin karewa, 'yan Najeriya na ta yin tsokaci kan irin tasirin da matakan da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke ɗauka wajen daidaita al'amuran da suka shafi tattalin arzikin ƙasar da ya fuskanci koma baya. Kodayake kuma mu ƙasar sun ce an samu bunƙasa a fannin tattalin arzikin na Najeriya, amma wasu na nuna akasin haka. Daga Lagos ga rahoton da Babangida Jibril ya aiko mana.
Gwamnatin Muhammadu Buhari ta himmatu wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da suka hada da kwato dukiyoyin ƙasa da ake zargi tsaffin jami'an gwamnatin baya sun mawure kawo yanzu dai gwamnati ta ce ta kwato miliyoyin daloli da biliyoyin naira tare da kaddarori a yanda akasarin tsaffin jami'an da aka kwato dukiyoyin a hannunsu sai suke fuskantar shari'a a kotuna daban-daban na Najeriya sai dai kuma a yanda gwamnati ke wannan yaƙi da cin hanci da rashawa a waje daya matakan da gwamnatin ke dauka na yi wa tattalin arzikin kasar gyara ko kuma hana satan kudin gwamnati na ci gaba da haifar da ukuba akan jama'ar kasar musamman ma dai talakawa matakan da babban bankin Najeriya CBN ke dauka akan takardun kudin kasar naira ana cewa yayi tsanani to ko ya talakawa ke ji game da wannan mataki na gwamnati a wannan tafiya na yaki da cin hanci da rashawa?
Gaskiya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zanna da dukkan wani wanda ke da haƙi a diba a ceto rayuwarmu mu talakawa dangane da abinci da kayan masarufi. Ya kamata a diba mutane su samu sauƙin abinci.
To sai dai a yanda wasu ke kuka, wasu kuwa na ganin hakuri shine abin yi, musamman idan aka yi la'akari da halin da gwamnati ta samu kasar a ciki, kamar da wannan malami ke cewa.
Kowa ya san yaƙi da ake da cin hanci da komai zai taimaka zuwa gaba, amma yanayin kamun akai lokacin muke tunani, saboda kada ya zamana shi mai adalcin ya tara kuɗin bai riga amfani da su ba, a banmu kuma barayin sake sace abin su.
Me kuke so gwamnati?
Abin da muke so gwamnati dai ta taimaka ma talaka da magana abinci, manoma kuma a ba su taki.
A cewar uwar gida Helen Vincent, akwai buƙatar gwamnati ta rinka cizawa tana busawa.
People who can die for hunger before we know, let's just make it amicable yani, so that people can survive this corruption.
Ta ce idan aka ce a ci gaba da hakuri, to wata rana za a waye gari mutane sun mutu. Ya kamata gwamnati ta yi waiwaye cikin gaggawa. Idan ka je kasuwa komai ya tashi, so tumatir, kayan yaji da abinci.
Things are too hard and very cost in the market.
So da yawa dai akan zargi 'yan kasuwa da ƙara kuɗin ababen more jin daɗin rayuwa, ci kuwa har da abincin da ake sarrafawa a cikin gida, abinda kuma bai dace ba, kamar da wani ɗan trader ya shaida mani.
Idan ka ɗauki kamar garin kwaki, za ka ga cewa kusan dukkan a nan ƙasar muke yin shi. Muna siyan gari da buhu naira 6,000-6,500, amma ta kai ta kawo yanzu ana siyan buhun gari naira 10,011. Me ya haddasa wannan fitina? Wannan mu muna gani kamar 'yan kasuwa suna amfani da wannan daman ne wajen tsawwala al'umma rayuwa. A dan rayuwa
yanzu dai a yayin da ake gab da shiga sabuwar shekara ta 2018, 'yan Najeriya sun zura ido tare kuma da kasa kunnuwa domin sauraron sabbin matakan da gwamnati mai ci yanzu za ta iya dauka na inganta rayuwarsu da kuma kawo ƙarshen tsadar rayuwa da aka fuskanta a shekarun baya. Shekarar kuma da za ta zama wa gwamnati mai ci yanzu zakaran gwajin tafi domin tunkarar zabe da za a gudanar a shekara ta 2019. Babangeji Prun, murya Amurka daga Lagos.
To a Najeriya har ila yau batun yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kuskure ma wani lamari ne da aka daɗe ana kai ruwa rana a kai. An da juma ana kiran aiwa kundin tsarin mulkin na Najeriya kuskure ma domin a magance wasu matsaloli da ake ganin suke kawo cikas wajen cigaban ƙasar. Alhaji Ali Umar Misau tsohon babban alƙali ne a Najeriya, kuma yayin wata ziyara da ya kawo nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC, abokin aiki na Ladan Ibrahim Ayawa ya zanta da shi, inda ya fara da tambayar shi yadda yake kallon yunkurin yiwa kundin tsarin mulki na Najeriya gyaran fuska.
Kwai abin yi da yawa a yanzu, dokokin ai suna nan, abin da yake dawo mu shine bin su compliance. Ai kasashen da ba su constitution ma, amma kuma yana tafiya daidai. Akwai kowa ya san aikinsa, kafin tura su zo ai bamu da constitution, amma sarki shi ne zai yi doka, shi zai aiwatar, ko alkali kuma su zai zartar da hukunci da sauransu. To amma yanzu da ake cewa a je a gyara, in an ce za a ci gyara, gyaran za a ci gaba da yin ta ne fa har illa masha Allah. Majalisu suna da abin yi da yawa yanzu, suna dokokin da za su yi, domin dokokin da aka yi shekara 60 ko 70 da suka wuce ba dai lalle ne su yi aiki a yanzu ba. To amma ba a zama a zauna a ga yadda za a yi dokoki a lokacin da ya dace. Misali, lokacin da muke shari'a, Buba Arro Allah ji kansa shi ne attorney general na North East, an ga satan shanu ya yi yawa, sai aka yi doka aka ce duk wanda ya sata saniya ko abu mai kafa hudu ɗauri shekara 21 da bulala 12. An ji maganin abun yaro ya bari. Sa'annan ni lokacin da na je kamar shekara 50 aka kai ni Maiduguri, lokacin laifuka sun yawa, abin yi babu, tura sun ce zuciya marar abin yi ma'aikatar shedan ce. Daga tabbatar kuma haka ne, tabbacin ko shi ne yankan aljihu sun zo sun same ni, sun ce mini sun zo su yi maraba da ni a matsayina na alkali, kuma su tabbatar min cewa ba za su sai da hajjansu ba, wai shi ne gishiri da burkunu suka gabatar da wani kace wannan shugaban su ne nace to naje na gode amma da na sa rufin yan doka aka mai da su yan sanda suka yi ta kama mini da wannan mutane in ce ku je ya nuna muku wurin aikin sa idan baya da wurin aiki baya da wurin kwana ya zama mai zaman banza kenan a cikin penal code akwai dokan da aka yi duk wanda yake mai zaman banza ya yi laifi a kashi na 25 na criminal procedure ko kuma ya ce ba alkaliya da yanci bayan duk wani horo ya sa bulala na ce to wannan na sami dama wanda baya da abin yi baya da wurin kwana je likita ya dubi lafiyansa ya masa bulala wallahi ina tafiya a lokaci wanda za a tare ni a ce to ka gani wa yanzu sai da goro nake ni yanzu kada yansu za su yi mini sharri gashi ina yin amalanke ka gane har kotu ake zuwa a sami kada a yi mana sharri abubuwa suka gyaru kuma kowa kaga dokan tana nan amma ba amfani da ita
to me ya kawo haka ya sa aiwatar da ita ya zama wani
Najeriya muna da matsaloli iri-iri ba na so in yi maganan su nan amma kai ma ka san su misali
Najeriya za a ce maka ka zo ka ba da shawara daga ina ya kamata a faro
to shi mutane mutu kasan kanta in baka so ta patriotism lokacin da Buhari ya zo da can ai yayi wani abu ai war against discipline ko abu ai ba so wajen jawaba ni da naje can Maidugurin da na zo na tsara wannan abun wallahi abubuwa sun canja ba kasan ba mun santa in banda ka banda a Najeriya ina za ka mutane su yi kungiya wai su ba sa so a kasan ba sa rama ta ake kaga babu abin nan patriotism son kasa babu shi kabilanci yayi yawa bangaranci yayi yawa kuma ana ganin sa a fili in an ce wane talaka ne bai san komai ba yana yin wannan laifi sai ka tarar masu manyan mutane ma su zo a ba gwamna a Najeriya da ya ce kada Fulani su shiga kasarsa gwamna Oke Ekiti yanzu ni na zauna a kasar TV shekaru 50 da wani abu da suka ko da hudu da wani abu ina ji yarensu na yi karatu a ciki lokacin ma da Fulani suna kuma yawa suna kiwonsu yanzu ba ka yi cewa an yi doka aka ce wai kada saniya ta haka kasa sai an yi kaza kaza to ba fulata ne ka yanka ce kada saniya ta haka ka ce kada saniya ta haka ne ko ka ce kada fulata ne ka ban ce wannan amma me aka yi ma gwamnan ina ce mata zanga-zanga suka yi sun goyi bayan dokan to irin waɗannan abubuwa dokokin ma da za a zo a yi sore za a zo a yi dokokin da ka gan su abin dariya ne
Alhaji Ali Umar Misau tsohon babban alkali a Najeriya azantawar da suka yi da abokin aikin mu Ladan Ibrahim Ayawa. In zagogo anan na cewa karfe 10 na safe ne da minti 18 wato 4 na yamma da minti 18 a Abuja da Yaounde da Njamena da kuma Yamai a Jamhuriyar Niger. Kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyin ku.
Sauraronmu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku yau za a ji ansar tambayar mujin Hajiya Malam Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi mai son jin tarihin abokin aikin mu Baba Yaku Makeri da Yunus Kano mai son sanin jihar da tafi yawan mutane a Najeriya da kuma ci tafi karancin mutane To bari mu fara da ansar tambayar mujin Hajiya Malam Bala Muhammad Damban mai son jin tarihin abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri idan mai tambayar da mai waɗanda suka yi irin ta kwanan baya na saurare to ga ansar da Baba Yakubu Makerin da kansa ya bayar inda na fara da nemar ya gabatar da kansa sai ya ce
sunana Baba Yakubu Makeri wato sunan mahaifina mamman Sani Makeri kuma sunan mahaifiyata Kataru Muhammad Dikko
to ko zaka ga mana makarantar da kai da sauransu gogurmaya dai ta neman ilimi da makamantan haka
To a bari mu faro daga sama. Nayi karatu a Dana Film Academy da ake kira Gallywood, wato inda ake koyon harkan fina-finai da harkan bada umarni na film da kuma koyon yadda ake sarrafa hotuna na fina-finai. Sannan bayan haka kuma nayi karatu a makarantan gidan radio na kasar Ghana da ake kira Ghana Broadcasting Corporation. Akwai training school daga wurin. Nan kuma nayi karatu a wurin. Sannan nayi karatu kuma a Ghana Institute of Journalism, wato makarantar da ake koyar da aikin jarida. To yanzu haka dai makarantar ma ta fara karantar da karatun degree kamar yadda ainihin kowace jami'a za ta yi. Sannan kuma nayi karatu a Ghana Institute of Languages, wato makarantar ƙasa da take koyar da harsuna na duniya daban-daban. Nan nayi karatu a wurin. To nayi karatun kuma elementary daga St. Cyprian's Anglican School dake Kumasi. Waɗannan makarantu da daga ba do Accra suke, to amma nayi elementary da ne a Kumasi. Bayan haka nayi karatun Islamiyya daga makarantu na farko Nizamiya Islamic School, sannan kuma da Nasiriya. Sannan kuma akwai makaranta wanda yake irin karatun Hausawa, Alif Ambakin Wofi Wauzal ba yawa. To shi wannan makarantar ma malamin kawai dai muke kiran su dan shi da makarantar mu ce makarantar Malam Isu. To na kuma yi karatu na Islamiyya a wannan wurin. Wannan shine a takaice abin da zan iya faɗa ma game da karatu da nayi.
To Malam Baba, tunda ike ka karanci abin da iji banci harsuna, shin ko zaka gaya mana waɗanne irin harsuna kake iya amfani da su a halin yanzu?
Banda harshen Hausa, sai kuma harshen cikin gida na ƙasar Ghana da ake ce ma Twi, sai kuma wato harshen Turanci na Ingilishi. Sannan bayan haka kuma sai abin nan ka san duk wanda yake karatun Islamiyya bai rasa dan abin da zai fahimci dan kadan na Larabci, wanda shine dan abin da zan iya gaya baka.
To shin a halin yanzu me da me zaka ce su ne sana'o'inka?
Kana zance sana'o'i. Da farko dai in ce maka na tashi na iske mahaifi na yana kira. Kuma kafin Allah ya karbi ransa mun danyi zama lokaci kadan da shi. Lokacin da muka dan fara tasowa nayi abin da mun zauda mun yi kira da shi. To muna dan ana ba mu zigazigi ne, muna hura wuta. Har yanzu aka zo aka fara ba mu dan wasu abubuwa mu ma muna kakkamawa. To har bayan rasuwarsa ma mun dan yi aikin dan lokaci kadan, sannan kuma mutum ya aje. To bayan shi nayi sana'ar dinki ko ince sarfani, shine abin nan ado da ake yi ma riga. To nayi kuma abinda ma kai ne Najeriya kenan,
kamar irin su kwado da linzami
da makamantan. Yawwa, ashe kai ma ba dawo ba dawo. To shine abinda ya kai ni Najeriya, naje Najeriya na dan zazzauna wasu ƴan wurare dai a Najeriya. Nayi wannan sana'ar, sannan na dawo gida. To da na dawo gida ne na kaman ƴan uwa da yawa suna cikin wannan sana'ar, bai yiwuwa mu duka mu tattara haka. To shine da na dawo gida na kuma koma makaranta.
Wato kasancewa mahaifinka da makiri ne, nan ka samu wannan suna na makiri a jerin sunayenka?
Eh, haka yake. Don saboda shi dan kansa idan ka kira shi in ba da makirin ba, ka san dai mammansa ne suna da yawa. To shi da kanshi ya dauki kira ne daga wurin kawunsa, kadin mahaifiyarsa. To shi kuma ana kiran shi Sani Makiri. Shi kuma wannan sunan shi Sani. To sai ana cewa shi tsohon nawa mamman Sani Makiri, saboda a bambanta shi da uban nasa wanda yake kawunsa. Su duka kuma suna sai wannan sana'ar ta kira. To shine har ya kai mu kuma da muka taso muka ga tsohon namu na ciki, wurinsa za mu rika zama har muka dauki wani abu daga ciki.
To ina ganin daidai ne a ce tarihin ka ba zai kammala ba, koko ba zai kasance da armashi ba idan ba a tabo tarihin Hausawan Ghana ba dungurungum. Duk da yake zai tsawo, za mu so kadan ba mu takaitaccen tarihin Hausawan Ghana.
To nagode. Wato in an ce Hausawan Ghana, Hausawa ne wanda yake sun samo asali kamar yadda kowa ya sani tushen Hausa shine arewacin Najeriya. Shigowar Hausa a Ghana, wato abu ne da zan iya ce ma sama da shekaru 300 da aka samu Hausa sun shigo a ƙasar Ghana. Kuma Hausa sun shigowa iri uku. akwai shigowar farko waɗanda suka fara shigowa su ne fatake ko kuma masu fatauci su ne suka fara shigowa a Ghana sannan bayan haka an samu wanda yake sojoji ne na Sheikh Usman Dan Fodio wanda suka yi yawo a Afirka ta Yamma suka watsa addini su kuma da suka zo sun zo sun iske wasu Hausawan da suka yi kaka gida a Ghana sannan bayan haka kuma turawan mulkin mallaka su kuma sun kawo sojoji nasu da suka wanda yake sojojin dake arewacin Najeriya da aka dauke an arewacin Najeriya aka kai su Ingila aka je aka horar da su da aka zo da su suna sa su duk kasashen da Burtaniya take mulkin su sai ana raba waɗannan sojojin to an zo da wasu sojojin a Ghana cikin waɗannan sojoji ne akwai wanda ake ce mai native officer dan Barno dan Barno ga da nake ga ya ma shine mahaifin Malam Sharubutu kuma Malam Sharubutu shine mahaifin Malam Usman wanda yake shine shugaban limamin kasar Ghana officer dan Barno nan kakan Sheikh Usman Nuhu Sharubutu ne yanzu kenan to Sheikh Usman Sharubutu dan kansa yau sauran wurin shekara biyu ya cika shekaru 100 amma mahaifinsa ma nan aka haife a kasar Ghana aka haife shi yawa shi yasa an ka duba akwai dadadin tarihi game da shigowar Hausawa a kasar Ghana shine kamar da na ga ma masu fatauci waɗanda suka yi watsa addinin musulunci da kuma sojojin da Turawa suka zo suka kawo su a Ghana
yanzu sai kuma ansar tambayar Yunus Yunus Sani Kano mai san sanin jihar da tafi yawan mutane a Najeriya da kuma wacce tafi karancin mutane idan mai tambayar na saurare to ga abin da ya saukaka kamar akasarin sauran muhimman batutuwan Najeriya akwai siyasa da ta kaddama kan wannan batu to amma dai abin da mafi yawan hukumomi da masana suka fi yarda da shi shine jihar da tafi yawan jama'a a Najeriya ita ce jihar Kano mai jimlar mutane miliyan 9 da 383,682. Ta biyu ita ce jihar Lagos mai yawan mutane miliyan 913,534. Ta uku ita ce jihar Kaduna mai adadin mutane miliyan 666,562. Ta hudu ita ce jihar Katsina mai yawan mutane miliyan 5,792,578. Ta biyar ita ce jihar Oyo mai jimlar mutane miliyan 5,591,589. Ta shida ita ce jihar Rivers mai mutane masu yawan miliyan 5,185,400. Ta bakwai ita ce jihar Bauchi mai jimlar mutane miliyan 4,676,465. Jihar Jigawa ita ce ta takwas da yawan mutane miliyan 4,348,649. Bari mu tsallaka zuwa jihohin da suka fi karancin mutane. Ta farko a wannan jerin ita ce jihar Bayelsa mai mutane miliyan 1,703,358 kawai. Jiha ta biyu a karancin jama'a ita ce Nasarawa mai jimlar mutane miliyan 1,863,275. Ta uku a karancin jama'a ita ce jihar Ebonyi mai mutane miliyan 273,501. Ta hudu a karancin jama'a ita ce jihar Taraba mai adadin mutane miliyan 2,376. Ta biyar a karancin jama'a ita ce jihar Yobe mai mutane miliyan 2,321,591. Sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban tarihin abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da kuma ansoshin wasu tambayoyin. A madadin Baba Yakubu Makerin da wanda ya haɗa mana sauti da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
Tuma da la yanzu kuma sai labari a takaice.
A bisa al'ada, ma'aikatar shari'a a Amurka kowane sakataren shari'a yana barin tarihin shugaban tarihin abin da ya yi a lokacin shugabantar wannan ma'aikata. Wannan ne yasa sakataren shari'a kuma babban attorney na ƙasa na 84 yake kokarin yin garan bawul ga ma'aikatar.
To madalla masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirin namu sai kuma anjima zamu saki dawa insha Allah. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ta gabatarwa da kuma Solomon Abu da hada mana shirin baki ɗayan sa sai injiniyan mu Lux Mahmud Lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.